Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau 28 ga watan Maris din shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun tarayya a Abuja, Najeriya ta hana belin tsohon mataimakin kwamishinan ƴan sanda Abba Kyari da wasu mutane shida. Za ku ji dalili. Idan muka leka jihar Anambra da ke kudancin Najeriya, koyaya ta kaya a yau Litinin bayan da sabuwar gwamnatin Farfesa Charles Soludo ta yi kira ga jama'a da su yi watsi da umarnin zaman gida, wato wanda 'yan kungiyar IPOP suke tilasta wa mazauna jihar su yi a kowace ranar Litinin.
Yanzu gaskiya mutane tasowar gizo a ofisun kasuwa da sauransu, amma akwai yaro na da ya je makaranta ya dawo yake ba makaranta, kowa yana tsoron kare su sai su yi hazo da abin da bai sani ba. Mutane sun riga sun tsorata gaskiya ba a fitan aiki.
Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labarin wasanni wanda Murtala Faruk Sani da shi ma zai shigo mana da shi. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, kafin kun labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare, kuma suka yi kira ga ƙungiyar da ta sake buɗe makarantu wa mata ba tare da ɓata lokaci ba. Mambobin kwamitin sulhun sun ƙara jaddada 'yancin samun ilimi ga duk 'yan ƙasar Afghanistan ɗin da ya haɗa da 'yan mata, bisa ga bayanan Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi. A satin da ya gabata ne Taliban ta janye sanarwa da ta yi na cewa za a buɗe manyan makarantun 'yan mata, suna masu cewa za su ci gaba da zama a rufe har sai an ɓullo da wani tsarin da ya dace da shari'ar musulunci kafin a buɗe su. Amurka ba zato ba tsammani ta soke ganawar da za ta yi da Taliban a Doha da aka shirya yi don magance manyan matsalolin tattalin arziki, saboda wannan shawara da ta yanke a cewar jami'an Amurka a ranar Juma'a. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce yawancin ƙasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko, yayin da Ukraine da Russia suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da ɓata lokaci ba, abinda Zelensky ya ce kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin Lahadi. Ya ƙara da cewa akwai dama da kuma buƙatar tattaunawa ta ido na ganin ido a Turkiyya. Wannan ba abu ne maras kyau ba, bari mu ga sakamakon. Tun da farkon jiya Lahadi, a wata hira da 'yan jaridun Rasha, Zelensky ya ce a shirye Ukraine take ta zama 'yar ba ruwana a matsayin wani ɓangare na yarjejeniyar zaman lafiya, idan hakan ya zo da tabbaci daga ɓangare na uku, sannan aka kaɗa ƙuri'ar raba gardama a kai. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya zayyano wani makusancin Zelensky na cewa Turkiyya tana ɗaya daga cikin ƙasashe da za su iya zama masu tabbatar mai kirin tsaronta. Turkiyya tana shirin karɓar baƙuncin sabuwar tattaunawar. 'Yan majalisar dokokin ƙasar El Salvador sun ayyana dokar ta ɓaci kamar yadda shugaba Nayib Bukele ya buƙaci su yi, wanda hakan ya ƙara ƙarfin 'yan sanda da kuma tauye 'yancin jama'a, yayin da ƙasar ke fuskantar ruruwar zubar da jini da yake da alaƙa da ƙungiyoyin daba, wanda ya sanya rasa rayuka da dama cikin kwanaki biyu. Wannan ƙaramar ƙasar ta yankin nahiyar Amurka ta tsakiya ta sha fama da rikice-rikicen ƙungiyoyin daba. 'Yan sanda sun ba da rahoton kashe mutane 62 a ranar Asabar kaɗai, da wasu guda 14 a ranar Juma'a. 'Yan sanda da sojojin ɗauke da bindigogi kuma sanye da kayan kariya sun yi sintiri kan tituna jiya Lahadi, yayin da Majalisar Tsaro ta sanar da kame aƙalla mambobin ƙungiyoyin daba 400 daga Mara Salvatrucha MS-13 da Barrio 18 da ake zargin su haddasa rikice-rikice a ƙasar. Ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar daba, ba kuma za mu gajiya ba har sai mun kama waɗannan masu laifin, kuma an musu hukunci, bisa ga lafazin 'yan sandan farar hula na ƙasa a shafin Twitter. Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin, bayan ya gana da sakataren harkokin wajen kasar Amurka Anthony Blinken. Bennett, wanda ya gana da Blinken a birnin Kudus a jiya Lahadi a gefen taron koli mai tarihi na jami'an diplomasiyar Isra'ila da na Larabawa, yana cikin koshin lafiya kuma zai ci gaba da aikin shi daga gida kamar yadda aka tsara bisa bayani daga ofishinsa. Haka kuma a jiya Lahadi ne Bennett ya ziyarci garin Hadera a arewacin Isra'ila bayan da ƴan bindiga suka harbe ƴan sanda biyu a wani hari da ƴan ISIS suka dauki alhakin kaiwa. ƴan sandan sun ce jami'an yaki da ta'addanci da suke kusa suka kashe ƴan bindigar waɗanda jami'an leƙen asirin Isra'ila suka gano a matsayin Larabawan Isra'ila ne da suke aiki wa kungiyar ISIS.
A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babban kotun tarayya a Abuja, babban birnin Najeriya karkashin jagorancin mai shari'a Emeka Nwite, ta ki amincewa da buƙatar bada belin dakataccen mataimakin kwamishinan ƴan sanda wato DCP Abba Kyari a zaman da ta yi a yau Litinin. Wannan shine karo na uku da kotun take kin amincewa da bada belin Kyari da wasu mutane shida da hukumar NDLEA ta shigar da su ƙara a gaban kotu kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi. Daga Abuja ga rahoton da wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aika mana.
Daga ranar 29 ga watan Yulin shekarar 2021 ne labarin alakar DCP Abba Kyari da dan damfarar nan ta yanar gizo Abbas Raymond da aka fi sani da Hush Puppy ya mamaye kafafen yada labarai lamarin da shi Kyari ya musanta batun tar da karin bayanin cewa a shekarar 2019 ne Abbas ya tuntube ofishinsu don karar wani da yayi barazanar kashe iyalinsa. Babban daraktan yada labaran hukumar NDLEA Femi Babafemi ya tabbatar da hukuncin babbar kotun yana mai cewa DCP Kyari da sauran waɗanda ake zargin sa da su na tsare a gidajen gyara hali na Kujeda Sileja zuwa ranar 28 ga watan Afrilu da za a koma kotu
Kujeda Sileja at 28 of April.
A bangaren lauyan DCP Abba Kyari kuwa ga ƙarin bayani.
Na Barisa Hamza ni gudan sanin ina ɗaya daga cikin shugaban lauyoyi da suke kare Abba Kyari. Isa hukuncin kotu ba wanda zai gardama da shi kuma abinda tazartar dole za mu iya mu yi mu baya ba DCP Kyari ba kawai shi da tsohon mataimakin shi Sodi Jeuba wato dalilan da shi alkali ya dogara da shi shine akan cewa idan an bar su a beli za su iya kamar interference with the investigation na farko na biyu wai akwai ɗaya daga cikin ƴan sandan da ake nema shi ma ya gudu baya nan to wannan dalilin sun kafa hujja da shi akan cewa su ma za su iya bin sahun wannan ɗan sandan da ya gudu kuma da cewa wai DCP Abba Kyari su a America tara neman sa ruwa a Jollof wannan zai ƙara kafa ba wasu guya da zai zo kotu ba su sun kafa hujjojin su da wadda amma mu adamu fahimta ba sai lokacin sa duk wannan hujjoji ne wanda ba gamsassu ba idan da a ce zai yi shiga rumin binciken da su NDLEA suke yi ai da sun tafi yayi shi da kansa fa ya kawo kan shi wajen ƴan sanda da kuma su ƴan sandan ne da kansu suka dauka suka bika shi kuma tunda bika shi a matsayin doka ta nuna cewa shi ba mai laifi bane he is presumed innocent.
Shi ma barista Haruna Magashi yayi karin bayani a game da shari'ar DCP Kyari.
Ki al'amarin daily dama kana don doka na abin da ake kira a gaban Social Criminal Justice Act sashi na 162 zuwa 163 sun yi bayanin yanayin ba da beli kamar su cajin da ake yi wa shi DCP Abba Kyari caji ne wanda idan an kama shi da laifi yana fuskantar hukunci wanda ya haura shekara uku to abin da doka ta kanada dama shi ne wanda ake cajin shi da irin wannan laifin za a iya ba da shi beli amma sai kotu ta lura da waɗansu abubuwa cewa idan an sake shi akwai yiwuwar ya sake aikata wani laifin sannan idan an sake shi akwai yiwuwar ya yi abin da ake kira tamfarin da evidence ma'ana zai iya shigo shaidu waɗanda ake da su ko wasu abubuwa da za a gabatar a kotu zai iya ta'ammali da su sannan idan aka sake shi akwai yiwuwar ya tsere kenan ko wani abu makamancin wannan to duk doka ta kanada.
Idan ana iya tunawa dai wannan shine karo na uku da kotu ke yin watsi da buƙatar ba da belin DCP Abba Kyari a bisa dalilai da suka shafi yiwuwar mu'amala da shaidu ko a zaman kotu na ranar 14 ga watan Maris din nan sai da mai ɗakin sa ta sume a cikin kotu yayin shari'ar mijinta a cikin watan Maris masu zafi da labarin cewa rundunar 'yan sandan Najeriya da ma ma'aikatar shari'a na kokarin kare Abba Kyari don kar a maida shi Amurka ya fuskanci tuhuma. Sai dai ministan shari'a ya nisanta gwamnati da yin hakan. Lima Abdulrauf Murya, Amurka, daga Abuja, Najeriya.
To a jihar Anambra dake kudu maso gabashin Najeriya an samu rabuwar kawuna dangane da umarnin da sabon gwamnatin Professor Charles Soludo ta bayar na cewa jama'a su yi watsi da umarnin zaman gida da kungiyar IPOP take tilastawa jama'a su a duk ranar Litinin, inda yayin da wasu suka fita kasuwanci wasu kuwa sun zauna a gida ne gudun abin da ka iya biyo baya. Daga Umahia ga rahoton da Alfonso Okrige ya aika mana.
An samu bambancin ra'ayi tsakanin gwamnatin jihar Anambra da ma'aikatan jihar kan batun umarnin da gwamnati ta bada cewar kowane ma'aikaci ya rika zuwa ofis a kowace ranar Litinin, duk da cewa al'ummar jihar na ci gaba da fuskantar barazana daga 'yan awarin Biafra masu tursasawa jama'a zaman gida a wannan ranar. A 'yan kwanakin da suka wuce ne gwamnatin jihar Anambra karkashin jagorancin sabon gwamna Farfesa Charles Soludo ta umurci ma'aikata su kawo ƙarshen umarnin zaman gida na kungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra ta hanyar fara bayyana a wuraren aikin su a kowace Litinin ko kuma gwamnati ta ɗauki mataki a kansu. To ko me wasu ma'aikatan ke cewa akan wannan? Kwamrat Chinwa Orizu ita ce shugabar kungiyar Kodago ta jihar Anambra. Ta ce Farfesa Soludo sabon gwamna ne da ya fara aiki, kuma yana aikinsa ne bisa wannan umarnin da ya bada. Amma idan har zai iya tabbatar mana da tsaro, ba mu da matsala da zuwa aiki a ranar Litinin. Shi kuwa tsohon shugaban kungiyar ma'aikatan lafiya a jihar, Kwamrat Jerry Nnubia, ya yi na'am da wannan da cewa. Ya ce idan gwamnati tana iya samar da isasshen tsaro, ina tunanin jama'a za su fita gudanar da harkokinsu ba tare da wani tsoro ba. Yanzu dai kowa na tsoro, ba wanda ke son sadaukar da ransa. Duk da cewa ana tafka asara da wannan zaman gidan da ake a kowace Litinin. Mr. Chidi Nwabadolu ne yake cewa tabbatarwa jama'a cewar za a kare rayukansu ce magana, saboda idan ba tabbacin wannan ba wanda zai je aiki a ranar Litinin. To sai dai gwamnatin jihar Anambra tana mai cewa ta ba da umarnin zuwa aikin ne saboda ba matsalar tsaro bace ke sa ma'aikata zaman gida a ranar Litinin, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Farfesa Osita Chilobelu ya bayyana. Ya ce ma'aikata da dama yanzu sun ɗauki ranar Litinin a matsayin ranar hutu. Gwamnati tana da motocin jigilar ma'aikata daga sassa daban-daban na jihar, amma ba sa amfani da wannan damar. Ban ga dalilin da yasa waɗanda suke da hanyar zuwa aiki ba sa zuwa aiki. To koya ta kaya a jihar Anambra yau Litinin, musamman a Oka babban birnin jihar. Alhaji Gidado Siddiki wani mazaunin garin Oka ne.
Yanzu gaskiya mutane dai na kasuwan jiza a gefen kasuwa da sauransu. Amma a to yaro na da ya je makaranta ya dawo yace ba makaranta. Kowa yana tsoron kare ya zo ya fito ya haɗu da abin da bai sani ba. Mutane sun riga sun tsorata gaskiya ba a fitan aiki.
Alfonso Sokorigwe, Muryar Amurka, daga Umuahia, Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za su iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Mubarak da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah, Allah ta ba mu gafara madogara. Ubangijin Allah, Allah ta ba mu gafara madogara.
Kuma da Allah yanzu kuma lokaci ne da Sani Shaibu Malumfashi zai gabatar mana da rahoto na musamman.
A Najeriya yanzu dukkan manyan jam'iyyun biyu wato APC da PDP sun kimtsa gidajensu don yin takarar zaben baɗi na shekara ta 2023. APC dai mai mulkin Najeriya ce kuma ta zabi sanata Abdullahi Adamu daga shiyar Arewa ta Tsakiya, kamar dai yadda jam'iyyar PDP ta zabi sanata Iyoshi Ayo daga shiyar Arewa ta Tsakiya a matsayin shugabanta. Masu fashin baki game da harkokin siyasa sun bayyana cewa wannan tsari ya kama turbar mulkin karba-karba kenan da ake ta magana a kansa can baya. Hakan ya sanya na tuntuɓi Dr. Yakubu Haruna Jaɓe, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Jihar Kaduna. Shin Dr., meye makomar jam'iyyun siyasar APC da PDP yanzu ganin cewa sun gama yin manyan tarukan jam'iyyunsu?
Na farko dai za ka duba cewa duka jam'iyyun guda biyu sun aje shugabancinsu a tsakiyar Najeriya, wato Arewa maso tsakiya. Sannan kuma alamu na nuna cewa yanzu kowace za ta fara tsarin wa zai zame mata shugaban ƙasa. Ita dai jam'iyyar APC idan ka kalle ta, wannan daman da suka samu suka yi shi lafiya suka gama ya nuna cewa sun kamo hanyar warware rikice-rikicen da suke yi cikin gida. Sannan kuma a yanzu hantsiya 2000 da yi kallo ya koma sama, za a kalla a gani me ya tsaro su na waye za su tsaya da takarar shugaban ƙasa. Sannan alamu na nuna cewa jam'iyyar APC za ta fi karkata ne wajen yankin da ba yankin Yorubawa ba. Wato kila ba za ta ba da mulkin nan ga yankin Yorubawa ba, za ta mika shi can yankin su Jonathan ko kuma akasin haka din. Ita kuma jam'iyyar PDP bayan ta gama wannan convention din za ka lura cewa ita ma tana nuna cewa yanzu za ta gyara da kitin ta cikin gida. Sannan kuma za ta ɗauko gyara ta yadda yake za ta gawa za ta tsaida takara yadda za su kwaci mulki a hannun jam'iyyar mai mulki. Wala Allah ita ma ɗin da ta fito da ɗan takara a Kudu, amma kuma za a iya fita da ɗan takara Arewa a PDP. Saɓanin APC ita lissafi ya nuna gaba ɗaya dai a Kudu za su fitar da ɗan takararsu. Da farko dai dukkan jam'iyyun guda biyu aikin da ke gabansu shi ne tsaye da ɗan takara na gwani tukunna. Ita APC idan ta tsaye da wanda yake sashen Yorubawa, da alamun ba ta samu ƙuri'a da yawa ba a Arewa, saboda Arewa za su fi buƙata a kai shi yankin Kudu maso Kudu. Ita kuma PDP ina tana son ta ci zaɓe ta kuskura ta tsaye da ɗan Kudu, to ba za ta samu ƙuri'u ba sosai, amma da za ta tsaye da ɗan Arewa to akwai yiwuwa za ta fi samun ƙuri'u da yawa sakamakon cewa ita APC ta tafi can yankin Kudu. PDP da za ta tsaye da ɗan Arewa za ta fi samun ƙuri'u da yawa, mafi rinjaye akan APC. Wannan game da ɗan takara kenan.
Ko da ni jam'iyyun biyu za su yi amfani da shi wajen yaƙin neman zaɓe idan an fara gadangaren ganin cewa dukkansu sun yi fama da matsala ta rashin tsaro da kuma dai abubuwa dai makamanta juna.
Dukkan jam'iyyun guda biyu sun caccaki juna a baya akan taɓarɓarewar lalacewar ƙasar nan, kuma dukkansu kuma an gade sun zama a guda, ba wacce ta zo ta yi wani abin da ta taka rawa da za a ce wannan ɗin ita ma ta fi wancan. A alal misali yanzu jihohin da ke Arewa sun riga sun ɗanɗana APC sun sha wahala, ba abin da aka gaya musu na APC su ji daɗi. musamman jihohin da suke arewa maso yamma. A jihohi irin su Zamfara, irin su Sokoto, su Kebbi, su Katsina da Kaduna sun sha wahala na rashin tsaro a wannan hali. Ba abin da zaka ga ma mutanen da suke wasu yankuna waɗannan jihohin da na lissafa da zai sa su fito su yi zabe. Alal misali a Kaduna in ka dauki karamar hukuma kamar Giwa, Igabe, Cikun da Binnan Gwari, to mutane da yawa fa yanzu ba ma a gidajen su suke zauna ba. Suna fusace da fushi akan gwamnati ba matsalan su ba ma jam'iyyar da ke mulki ko ba ita ba dukkan jam'iyyun a wajen su abun banza ne kariya ake musu ba a ba su tsaro idan ka tsallaka jihohin jihar Katsina ita ma mafi yawa din lokacin hukumomin ta haka ake cikin wahala mutane na zaune ne a matsugunai mabambanta in zake kokarin gana a tattaro da ita saboda haka wannan akwai kalubale kwarai babba akan dukkan jam'iyyun guda biyu
to daka da yake ana cewa cikin ido ake tsauriya kana ganin a kimiyance ta fuskar siyasa akwai wani hanyar da za a gyara kafin wannan lokaci ko kuwa daga nan ya zuwa lokacin zabe din nan da za a yi wajen gyara al'amuran da suka dangaci tsaro da kuma inganta rayuwar al'ummar su don samun kuro
dama ta siyasa ta kaji haka ita dai gwamnati mai ci har yanzu tana da wuka da nama lokaci bai kware mata ba duk wannan rashin tsaron da take da shi a yankunan nan a cikin wata daya biyu in ta so ta tsaya ta yi abin da ya kamata za ta magance wannan za ta kuma kamo dole suke da hannu a wannan abin ta hukunta su amma idan ta tsaya tana tafiyan hawainiya to tabbas yana nuna mata laka cewa ita ma din dai abu daya ce abin da ta zargi gwamnatin ba ta PDP to ita ma na an kama ta da shi ita kuma jami'in PDP tana da lokaci yanzu da za ta shiga lunguna da sako in tana son ta yi campaign don mutane su fahimci cewa kamar da ta faɗa a baya cewa ta yarda ta ɗauki laifuffukan da ta yi a baya tana neman a yafe mata kuma za ta gyara. Abin da ke ƙasa dai shine dukkan jam'iyyun ba su ɗauko hanyar gyara ba. Dalilin ne sa na ce haka kuwa shine jam'iyya mai mulki a lokacin da take wancan convention a Abuja an samu hare-hare a wasu wurare da yawa mabambanta. Sannan kuma 'yan takarkarin da suka fito a jam'iyyar dukkansu babu wani abin da suka yi na a zo a gani ko da su ziyarce su su kyautata masu su ba su kyaututtuka na abin da ya shafi tallafi. Ita kuma har yanzu PDP tana da alamun halinta din nan dai na da na tazaura daga ita sai 'yan siyasa su ce sun murƙushe su yi shiru da su nuna cewa suna tare da talaka ba su dawo su bi waɗanda suka gajiya suka sha wahala yaƙi ya jiji da su ya fata-fata da su su taimake su ba. So dukkan jam'iyyun guda biyu mai neman ƙuri'an talaka dai ya kamata su zo su zauna su kalla me ya dace wanda talaka zai ji ba dan jam'iyya kadai wanda yake yana tare da su dan zai je kada masa ƙuri'a ta primary election ba idan talaka ya bude ya gaji da ƙaryar a ce wannan jam'iyyar ta fi wancan talaka kawai yanzu idan shi ya bude yana so zai zabe ne akan cancanta ba maganar jam'iyya ba
hakan ya sanya na tambaye wasu daga cikin 'yan Najeriya maji shin yaya suke kallon zaben na bana zai kasance
suna da nan Juma to mu dai kallon mu na zaben banan nan yadda APC suka yi zaben su ya danganta mu ga rawan da shi chairman nan zai yi yadda zai jawo jama'a ya nuna musu abin da yake shi ma ɗayan party din PDP ya danganta yadda su ma suka tafiya da mutane don mu 'yan Najeriya yanzu ba wai zabe party bane amma mutum ne duk wanda APC suka fitar da shi in mun ga nagari ne zamu bi shi in kuma PDP sun fitar da nagari zamu bi shi shine namu mu dai cancanta muke so
to sunana Usman Sa'id to gani ra'ayina a game da zaben gaba shine ni a nawa ba ruwana da jam'iyya ina so in kalli wanda za a tsayar in ga me zai yi mu inda ya taba yin dame yayi kawai ra'ayina kenan in ba haka ba ruwana da wata jam'iyya
ni ne Malam Umar Ruwaya ni kan bani da wanda na yi sha'awar in zaɓa a lokacin da an kai zaɓa da ni da iyalina face Buhari da kyakkyawan manufa na tunanin da yi na yi na game da shi da ya alkawari zai yaƙi azalumai da waɗanda duk ga sunan suna abubuwan da bai kamata ba a Najeriya to Allah da ikonsa daga baya na zo na gane duk yana daddare da waɗanda mayagan da ba su so ya yi aikin da ya kamata ba an buga na ga tun da shi ɗin ya zo da wannan manufai kuma an hana shi aiki to a tunanina ban ga wanda kuma zai zo kuma ya zo sak ɗaya da aikin da ya zo da niyyar yi ba shi yasa ni da kaina na yi tunani kawai in jingi na siyasa.
Kana ce wasu 'yan Najeriya kenan game da yadda suke kallon zaɓe mai zuwa. Sani Shahab Malumfashi muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice. dan wasan kasar Ghana sun sauka Najeriya domin fafatawa ta biyu da kasar a wasan fitar da goni ta neman gurbin gasar kwallon kafar cin kofin duniya. Dan wasan na Black Stars a karkashin jagorancin kofin kasar Otto Addo sun sauka a filin jirgin saman kasa da kasa na Nnamdi Azikiwe dake Abuja babban birnin Najeriya da ranar yau Litinin. Gabanin fafatawar da za a yi a filin wasa na Mashur Abiola a nan Abuja a gobe Talata. Fafatawar farko da aka yi a Kumasi kasar Ghana a ranar Juma'a ta karkare ne a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo. Lamarin da ya sa kowace kungiya take kokarin ganin ta kai ga gaci a wasan na gobe.
Sunana Malam Bello Abubakar Sokoto. To, ka san ita kwallon sai kaman amace mai ciki. Amma daga alama Najeriya ne mun zamu ci. So da kaga mun je gidansu mun fi samun chances na mu cewa sa amma Allah da kaddara mu cewa to wanda sun zo gidanmu insha Allah za mu kare da su. Da yadda Allah mun hisa zara ta yan wasa in kada bai yan wasa gaban da yan wasa gaban su ba ma tsara ba ne yan wasan gaban mu zara ta yan wasa ne a duniya an sa da su. To za ka insha Allah ina ganin mu za mu cewa sannan in Allah yarda.
To amma su kansu yan kasar ta Ghana sun bayyana cewa a yanzu sun gano sirrin na Najeriya kuma a shirye suke su ga cewa lalle lalle su ne za su yanki wannan tikiti idan suka zo Abuja.
Ai Alhaji Faroko ai ba haka abun yake tafiya da sun gane bakin zaren ai da sun ci mu a cin a gidansu. Yan kallo sama da wajen 1,600 suka shiga kuma su ne suka sporting amma ai ba su ci mu ba. So da kuma mai za su gina kuma in Allah su za mu rokin ai ba nan take ba ko mu ai mun gano inda abin gan take ai ba wani abu ne ball akwai sai a ciki amma dan mun fi su chances na mu samu nasara in ka bi yan wasan mu dai bisa dai yan wasa gano dai bisa dai ko wani ka duba ai amma mun fi su ai.
A ɗaya bangaren kuma rahotanni na bayyana cewa yan wasan kasar Masar ma sun sauka a Senegal domin fafatawar su ta biyu a wasannin na ƙarshe na neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta bana. Masar ɗin ce yake kan gaba a karawar su ta farko bayan da ta doke Senegal da ci ɗaya da nema wanda yasa ake ganin ta kama turbar samun shiga gasar ta duniya ta wannan shekara a Qatar. To sai dai kuma manazarta na ganin cewa ba a nan gizo ke sakar ba har sai an buga wasa na biyu a gobe domin tantancewa da zakara. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
An ji cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce iyaucin kasarsa da batun mutunta kan iyakokinta su ne abubuwan da ya fi baiwa fifiko yayin da Ukraine da Russia suke shirin shiga wani sabon zagaye na tattaunawar zaman lafiya. Muna neman zaman lafiya da gaske ba tare da bata lokaci ba, abinda Zelensky yake cewa kenan a cikin jawabin da ya yi ta bidiyo a yammacin Lahadi. Ya kara da cewa akwai dama da kuma bukatar tattaunawa ta ido na ganin ido a Turkiya, wannan ba abu ne maras kyau ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwa a matuƙa game da shawarar da shugabannin Taliban na ƙasar Afghanistan suka yanke ta hana yara mata zuwa makarantar gaba da firamare, kuma suka yi kira ga kungiyar da ta sake bude makarantu wa mata ba tare da bata lokaci ba. Firaministan Isra'ila ya kamu da cutar COVID-19 a cewar ofishinsa a yau Litinin bayan da ya gana da sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka Antony Blinken.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Ladies Gresham wacce ta haɗa shirin, sai injiniyanmu Jonah Cummings. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa yinin lafiya.